بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على تعالى قال هذا مو عديدي ينم الهميس بيو قوات الربيع الأول شكرا تذيب لديه الله 40 شدة وانا يديد بيار قوات سبتمبر دو بيو دا 20 دهولو ميلادية وانا مجلسي نامو na mako mako da muke karatu cikin kitabut tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ba banta ba mun tsaya a babu ma jaa fi tatayyuh babu ma jaa fi tatayyuh babi dake magana gami da wato canfi da hukunce hukuncen sa mun tike a hadisin da malai mana na Abu Dauda cewa rukyatu tiyaratu inda Rasulullah fa qala ahsanahu ahsanuhal fa'l zamu kara kanta wannan hadisi a mu ci gaba da sharhin da muka fara yi a wancan sati malai ce wali abi dauda bi sanadin sahihin an uqbah ibn amir qala dhukirat at-tayratu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ahsanu hal fa'l wa la tarud musliman fa idha ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant ولا حول ولا قوة إلا بك. مالتي حديثي لسنة دي إن كانت ذوق عقبة ابن عامر قال يكيتي وذكرت الطيرة عند رسول الله أن يهيرا شمفي وجمد زن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي أحسن هل فألو ما في كاون تا شيني واتو ألفالو كرفن ذو كرفن فاتادك ما كرفن واتو فاتانا قد متنزي ولا ترد مسلما شي تنفي بايا باتو بايا تنزع اكالا مسلمي فاذا راى احدكم ما يكره اذا دايانكو يغا ابن دا يكي كي فليقل يتي اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت يا اوبنجي باب وني وند يكي زوا دا كيكاوا وابوبوا سي كاي ولا يدفع السيئات الا انت باب وني باب وني وند يكي تنكودي مونانا ابوبوا سي كاي ولا حول ولا قوه الا بك باب wani dabara babu wani kai kawo babu wani karfi sai tare da karfin ubangiji wannan hadisi mala yace wala abi dawud bi sanadin sahih an uqbah ibn amir wajen sati mun yi magana cewa nan mala da yace an uqbah ibn amir akwai kuskure ta yanda ya canza sunan shi wato marwayin yace uqbah ibn amir abin da yake daidai shine Urwa ibn Amir sunansa Urwa ibn Amir ba Uqbah ibn Amir ba haka Imam Abu Dawud ya ruwaito ta hanya daga Abu daga Ahmad ibn Hanbal daga Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ra'asi daga Habib daga Sufyan al-Thawri daga Habib ibn Abi Thabit al-Tayy daga Urwa ibn Amir da lafazin da shi mala ya kawo hadisin kuma Imam Abu shi ma ya fitar da shi wannan isnadin wannan hadisi da malai ya kawo malajan shi malaje ne wato abuntattu Habib ibn Abi Thabit al-Kufi babban malami ne babban wato amuntacce ne daga cikin malaman tabi'ai da suka rayu a kasan Kufa da shi da Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari da kuma al-Hakam ibn Utayba a lokacin su kusan su ne suke yin fatawa kamar yadda a Madina zaka ji ana cewa akwai fuqaha sab'a to su ma أقوبة الحكم ابن عتيبة دكما حبيب ابن أبي ثابت الطائي دكما حماد ابن أبي سليمان لا شريما لما أبو حنيفة قصان سوكي فتواء مدينة علوكة سنسو وصل كتكين ما لمي الفضلاء سنكو كرنتيوا بيجيدك عروة ابن عامر باشي حبيب ابن أبي ثابت الطائي سكسرها هاتيوا بيجيدك عروة ابن عامر با شي حبيب ابن ابي ثابت الطائي سيدنا بكا كمان في اسناد اكو انقضاء تو ان بنغارن شي كانسا to amma abin da yake daidai abin da malamai suka fada shine wannan malami bai ji abin wanda ake cewa bai ji daga Urwa ba ba Urwa ibn Amir din nan bane Urwa ibn Zubair ne in an duba cikin tarjumar sa amma daga cikin malaman mu akwai wanda suka suka sarra haka wanda kila ko wato tutuba harshe ne amma malamai amma abin da suke cewa shine bai ji lam yasma min Urwa ibn Zubair ba wai bai ji daga Urwa ibn Amir ba ya ji daga Urwa ibn Amir amma Urwa ibn Zubair shine malamai ke cewa a bai ji daga shi ba malai ce wal abi da bi sanadin sahih da sanadin ingantacci nan akwai abin da malam yayi shi mallamin Muhammad Abdul Wahab abin da ya sa bi itlaqin cewa hadisin ya inganta ba saboda sabani da ake da shi akan Urwa ibn Amir sahabi ne ko ko ba sahabi ba inda an tabbatar cewa sahabi da hadisin ya inganta saboda rijal din mazajin isnadin mazaje ne wato thiqat to amma shi ta ce bi sanadin sahih na an uquba wato yanzu ya bar maka kamar wato bincike ne kaje ka bincika Uqba in ya tabbata maka sahabi ne to ya hadisin ya tabbata in bai tabbata maka sahabi bane shikenan to hadisin dai akwai irsali wato akwai datsewar isnadi da yawa daga cikin malamai suna cewa Urwa ibn Amir shi wannan ba sahabi bane akwai sabani wasu suna cewa sahabi ne wasu suna cewa ba sahabi bane amma da yawa daga cikin malamai suna cewa ba sahabi bane kamar Abu Hatim ar-Razi kamar su Imam al-Mizzi da dawa daga cikin malamai yadda Imam an-Nawawi da su al-Hafiz Ibn Hajar suna kokarin tabbatar da wato sahabbatakan sa amma abin da yafi tabbata a maganar magabata shine wato hadisin shi marwacin wannan hadisi ba sahibi bane tabi'i ne Urwa ibn Amir tabi'i ne saboda kaga hadisin ta wannan bangaren zai zama hadisi ne bai tabbata ba a isnadin sa saboda akwai inqidai akwai dadewan isnadi tsakanin Urwa ibn Amir daga manzo Allah shi bai baya ruwa daga manzo Allah ba sahabi bane tabi'i ne dan haka dole sai an san waye dan tsakiya din kaida na malamai na hadisi ba a karban irin wannan hadisi to sai dai hadisin yana da shawahid yana da wasu hadisai da suke mushi sheda wanda za a iya cince dashi ya zama hadisi ne da in ka tara suka ce ya tabbata wannan masanin daga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa wato shekuna Dr. Muhammad Thani Umar daga cikin karatuka sai ce wal hadithu shahidu inda Abi Dawud fil marasil kada yakunu hasanan bihi wala ya daga cikin wato ajin darsa da malai ya ga mana yake cewa hadisin yana da shahid yana da wato sheda a marasil da Imam Abu Dawud zai iya zama hadisin ya zama ya tabbata ma'anan hadisin da wannan wato shawahid wannan sheda da yake da shi shirin da malamin ke magana a cikin al-marasil imamu abu da ya kawo su ta hanyoyi guda biyu hanyar farko yake rawatuwa daga Amr ibn Uthman al-Himsi daga Baqiya ibn al-Walid daga Habib ibn Salih daga Abdurrahman ibn Sabit al-Jumahi yake cewa qala wannan shi ma tabi'i ne Abdurrahman ibn Sabit al-Jumahi tabi'i ne yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce إنه ليس من عبد إلا تتدخل قلبه من طيرة باب ونباوة فاتيس يا صاب أنسام وتأر تنب تنب تعشق تكين وندان تنب تنب يعشق تكين دوت ينسى فإذا أعسى ذلك أما إذا يجهك أتشدوت ينسى هل يقول تيتي أنا عبد الله نباوة ألاني ما شاء الله شاء أبن الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله أبن أبنجي يقول ما شيء تفاروا قباب ونقر في سيدك أرهم أبنجي لا يأتي الحسنات إلا الله وبنجي شيء باب ميزوا دو كاو أبو واسي شيء ولا يذهب السيئات إلا الله باب ولم يتفيد وتمولا أبو واسي شيء أشهد أن لا إله وأشهد أن لا أشهد أن الله على كل شيء قدير يتي إنا شيرا كما الله تعالى ميكو ليكم كومي إن يجي وانا وشيني واتو كفارنا واتو يعيد جوان ايشان فتنفع دوتي أنسا إن يفعل وانا شيكي لنكوه كوه قدل تعالوتي أكوه فدا ثم يمضي بوجهه كو سي يجي وقت فيها كريا ألا أكري دا وانا شمكن دا يشيني ميشي قد شنزوتي أنسا وانتا أفوان حبيب ابن ثابت ناتي الطائي حبيب ابن ثابت الكوفي وانا حبيب ابن صالح شيني الطائي الحمسي وانا إسناد الحديث شما باتو مالا جاسا في قاتني بقية Baqiya ibn al-Walid akwai magana game da wato rawi da yake da shi sannan kuma yana tadlisi taswiya wani yasa wasu daga cikin malamai ba sa karban hadisin sa to amma nan yana ruwaitowa da Habib ibn Salih al-Tha'i ne wanda shi ma mutumin Sham ne wanda galibi in kaga ana samun dungun isnadi kuma gudi mutum bai cika yi malaman ga da ya saba da su ba malaman garin su ya bi a inda yake malaman da bai saba da su ba shi kuma yake rawaita daga Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sabit daga cikin wato almajah Abdullah ibn Abbas a Makka. To kaga wannan shi ma dai Abdurrahman ibn Sabit bai ji daga manzo Allah ba. To amma idan ka hada wannan hadisin wannan mursalin shi ka hada shi da wannan hadisin da malai kamun na Uqba na Urwa ibn Amir zaka ga wato suna kama da juna ta fuskar ma'ana. Saboda haka idan ka hada da su a ƙaida malamai suna cewa wannan zai iya karfafa juna ya zama hadisi na da asali cewa wannan abin da yake fa'idantarwa na hadisin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sanna kuma Abu Dawud ya ƙara rubuto shi daga Ahmad ibn Salih daga Muhammad ibn Isma'il ibn Fudayk daga Ali ibn Umar ibn Ali ibn Husayn ibn Abi ibn Ali ibn Abi Talib daga babansa shine Ali ibn Umar shi daga kakansa kuma kakansa shine Ali ibn Husayn Zain al-Abidin. Wato isnadin ya tike daga zuwa ga Ali ibn Husayn Zain al-Abidin, wannan shi ma isnadin ya tabbata sai dai kuma Ali Zain al-Abidin shi ma bai ji daga manzon Allah ba. In ka hada waɗannan hanyoyi guda uku tabbas zai saka fahimci wannan hadisin da malin nan ya kawo, ya tabbata hasanin bi shawahidihi, ya tabbata ma'anar matanin. Duk da dai wato ta fuskar gundarin isnadin ba mu samu isnadi da ya tabbata tiriyar zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan hadisi abu da ke fa'idantarwa shine wato at-tiyara canfi bai kamata idan mutum ya ji a cikin zuciyarsa ba akwai canfi kuma ya wannan abin da canza mishi akalansa. Ana iya samu ka ji a zuciyarka wani abu ya shiga cikin zuciyarka na cewa kai dai ka hau ka sa wannan riga, in ka sa rigar nan kaza ya faru da kai jiya, shekaran jiya kaza ya faru da kai, yau ma ya faru da kai, akwai sa'a kuwa wanda zaka ji eh ya shiga cikin zuciyarka. Kai sabon mota ka je ka buge wato wannan miro din mota, kawo ka kara buge idanuwanta, ka zo ka kara buge kaza, ka kara kurzunin bodinta, to duk wannan sai ka zo ka ce anya wannan motar da sa'a kuwa ko da sai da ita ne, to wannan Allah ya samu wannan. To amma manzo Allah ya ce in an samu wannan la taruddu musliman, wannan ba ta juya akalan musulmi. Saboda ya san cewa wannan ba mai zuwa da alheri ko tun kuɗa sharri sai Ubangiji. Saboda haka to zai zama ya dogara da Ubangiji, bai kuma ba wai ya ci gaba da kuma dogaro da wannan abin da ya shiga na zuciyarsa na canfin ba. Saboda Allah ya ce wa la taruddu musliman, kafara wannan abin shine ce fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, idan ɗayan ku yaga abin da baya so falyaqul, to yace Allahumma la yati bi hasanati illa ant, ba mai zuwa da kyawawan abubuwa sai kai. Wannan idan mutum ya faɗa wannan addu'a kuma ya kuma halarto da ma'ananta, to zaka gani ga baki yana koma da al'amarinsa zuwa ga Ubangiji ne, yana nuna cewa to babu wani tsini, babu wani dabara, babu wani motsi da zai yi sai da ƙarfin Ubangiji. Don haka shi ma wannan bawan da yake ganin kamar zai kulla musu sharri ko wannan motar tasa ko wannan gidan ko wannan tufan da ya sa, shi ma yana hannun Ubangiji ne. Dan haka ba shi ba zai zo da alheri ba sai yayin da Ubangiji ya ga dama, shi ma kuma zai zo da sharri ko kuma sai yayin da Ubangiji ya ga dama. Wato sai zama kaman dai kana istighfari, kana halarto a cikin zuciyarka la hawla wala quwwata. Dama la hawla wala quwwata babu abin da ke maganin canfisi shi. In dai kana neman abin da kai tsaye yanzu zaka in ka halarto da shi kuma ka faɗa shi a bakinka, zai zama ya zama kafara na wato canfisi shi la hawla wala quwwata illa billah. Saboda duk an lokacin kana mai da lamarin ka zuwa ga Ubangiji ne kadai, wane wane kake ganin cewa ya ce kaje ka gani ko abin da ya kamata da wannan ka zo na ka fara rashin lafiya a satin ko wani abu irin wannan, kana halatu la haula wala quwwata illa billah, zaka je kawai ka bar maganar sa. Saboda shi kai ka san cewa shi bai isa ba, tunda Ubangiji na nan wato a madakata yana kallo, in ma shi yayi to Ubangiji zai dawo maka mataki kuma zai biya maka wato zai bi maka kadanka cikakke. Wannan hadisi kamar yadda muka faɗa tunda ya tabbata akwai fa'idoji da ya kamata mu lura. Fa'idan farko shine wato mu halarto a cikin zuciyarmu cewa dukkan alkhairi da sharri wannan daga hukuncin da Ubangiji yake da kaddarawansa. Saboda haka babu wani abin da yake ake jama'a suke yi na canfi wanda yake cin gashin kansa da wato garin dama. Duk wani abin da wani zai iya canfawa ko abokin zamansa ko mace ko kuma ƴaƴansa ko abin da ya kama da wannan, to su din ma ba sa cin gashin kansu ta fuskar ganin dama. Don haka idan ka koma da abin wajen Ubangiji ko da suna da wani sharri, Ubangiji zai tunkuɗe maka sharrinsu. Wannan wato shi ne babban abin da Isa manzo Allah ya gaya mana cewa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta. Sannan abu na biyu shi ne wato ana iya samun canfi ya sadada cikin zuciyar mutum, wannan ana iya samu cikin zuciyar mumuni. sadaka ba wai ba wai abun ba abun yabo shine kace wai kai dungurungun zuciyar ka wai kai ka riga ka tsira ba kace kai ba ai kai ba za ka taba samun tabbi ba a wannan wani abu ne zai iya shiga dabi'a ta dan adam kamar yanda ba wai abu ba abu ne na yabo ba kace wai ai kai tunda mutum bai iya zakiyar mutum da matan shi asalin sa Allah bai yi shi ya da sha'awa ba sai ai shi matan ma ba sa ba shi to ai wannan kaga ba abun yabo ne ba dama kai shi baya iya zuwa musu baya jin komi saboda in ya je ma me zai iya zuwa musu ba wannan da abun yabo ba abun yabo shine kana da abun ubangiji ya baka ko amma kuma ka rike kanka ka ki ya shigo maka yayi kamar yana ne ba ya shiga cikin zuciyarka amma kuma ka kawo tawakkali ka wato dabe shi a zuciyarka to wannan shine babban abun yabo sannan kuma abu na uku shine ba kamar zalala nan da ya ba mu kafara ta ita wato shi ta shi na shi tamfin na tsiyara din shine mutum yace Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yuzhibu sayyiati illa anta ko wa la yadfa'u sayyiati illa anta dan ka gara maka ce la yuzhibu arwaya Abdurrahman ibn Sabit in ka gara maka kuma ce ruwayan wa la yadfa'u duk ma'anar su daya arwayan Urwa ibn Amir sannan kuma wato abu na hudu wannan kuma baya kora cewa wasu daga cikin abubuwa da ubangiji ya halitta ana iya samu wasu abubuwa masu albarka wasu abubuwa kuma masu sharri wanda ana iya samu ubangiji ya riga ya halitta da ya halitta manzo Allah ya yi shi ne mafi alherin halitta a ban kasa kamar yadda lokacin da ya halicci Iblis sai ya zama shi ne mafi sharrin halitta a ban kasa saboda ana iya samun wannan a ce bawa yana da nashi sharrin a sabu kuma wani mai albarka ranar juma'a rana ce mai albarka sulusin dare na karshe lokaci ne mai albarka bayan sallar asar lokaci ne mai albarka wannan ana iya samun haka kuma ana iya samun wasu halittu a ga a same su na da wasu ƴan sharri sharri su ma to duk ana iya samun wannan to sai da abin da ake magana shine wato a mai da lamari zuwa ga hukuncin ubangiji duk yayin da koda kaga mutum yana da sharri ko wani mahaluki yana da sharri to karka wato bige ta sharrin sa kamar da lamarin ka zuwa ga ubangiji shi da ya halice shi to zai kubutar da kai daga wato wannan sharrin nasa sannan abin da zamu kara fahimta a wannan hadisi shine dan bakala haula wala quwata illa billah a aqidanka a magananka da kuma wato aikace-aikacenka wannan shine kafara na kai tsaye da yake tunkure maka a canfi babu wani abu da zai tunkure maka canfi irin wannan la haula wala quwata illa billah mutakar shine irin aya la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wannan wato tawakkali kuma shine kace la haula wala quwata illa billah ka yi shi a aikace ka faɗa a bakinka ka faɗe kuma ka kudura shi a zuciyarka kuma a aikace a ganka cewa lallai kai baka tsoron komi saboda kana jin cewa kana dogara da ubangiji tsoron da zai kamata ake na ibada to baka yi shi saboda kana ganin cewa lallai ubangiji yana kallon ka kuma yana kiyaye ka dama ba mai kiyayewa sai ubangiji to wannan duk wanda ya samu wannan to wato duk kafara ce ko kuma wani wato katanga ne mai karfin gaske akan gami da wato tanfi duk wanda kaga yana yin canfi to la haula wala quwata sai baya halatu shi yanda ya kamata amma duk da kaga baya canfi to da zaran ka tambayi za ka ga la haula wala quwata yana rike ta a rayuwarsa baki daya da manganinsa da kuma wato aikace-aikacensa saboda haka duk abin da kaga ka gani na sharri da ko kuma na alheri to wannan da lamarin ubangiji ne da karfinsa ne da ganin damansa ne babu wani dabara da mutum ke da shi ko kai kawansa sai da huwa cewa ubangiji sai da abinda ubangiji ya hore masa kafaran wato a tsiyara shi tawakkali in ka tawakkali to ka akwai tauhidi a zuciyarka kuma wannan insha Allah zai zama maka wato katangan karfi tsakaninka da wannan shi shanfi din malam sai ya kara ya ci gaba da kawo hadisi cewa Ali ibn Mas'ud hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud marfu'an at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun wa ma minna illa ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود wace wannan hadisi yanda ka Abdullahi dan Mas'ud marfu'an yace marfu'an yana magana ya dauka ka magana naka zuwa ga manzo Allah yace da manzo Allah ya faɗa manzo Allah yace at-tiyaratu shirkun canfi shirka ne at-tiyaratu shirkun canfi shirka ne wa ma minna illa wannan haka yana da ka daya karka cewa ba minna illa walakin Allah kuma an kafa da larabci da girgi ce kuma shi zaka ga wata kila ana kuma an yi zaka an yi wadanda gudu haka wato so ake wai ka dan tsaya a wajen saboda ba garan yantanan ake san tsaya wa ma minna illa babu wani a cikin mu face mazala sai shiru wato yana magana babu wani a cikin mafati ana iya samu wato wannan canfa a zuciyarsa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul sai da ubangiji duk yayin da dan adam mumini ya sami tarsasuwan canfi to in akwai tawakkali sai tawakkali sai ta danne shi sai kore shi shine Allah ta'ala sai tafi da shi ta hanyar tawakkali rawahu abu radda abu radda ya rawaito wannan hadisi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa sahahu kuma wato ya inganta wannan hadisi وجعل آخره من قول ابن مسعود يكما سني قرشان wannan maganan magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud wannan qarshan wannan maganan malam anan yana maganan wama minna illa amma ba walakin Allah yuhibbu bi tawakkul ba eh kamata yayi yace waja'ala qawluhu amma ba akhirahu ba saboda shi wannan akhirahu din ya tabbata kamar da zamu zo makaranta walakin Allah yuhibbu bi tawakkul wannan karin cewa wama minna illa wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ina cikin sunan Abi Dauda ina cikin Al-Jami'u Tirmidhi ina cikin sunan Ibn Majah suna rawato shi ta hanyar Sufyan Ibn Sa'id At-Thawri da wannan lafazin Sufyan Ibn Sa'id At-Thawri daga Salama Ibn Kuhail daga Isa Ibn Asim daga Zirr Ibn Hubay daga Abdullah dan Mas'ud Abdullah dan Mas'ud sai ce mazalla ya gaya mishi cewa at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun wa ma minna illa da wannan lafazi din isnadin wannan wato hadisi isnadin ya sahihi سلمة ابن كحيل شني الحضرمي الكوفي ببن مالبي ثقة ثبت عيسى ابن عاصم الأسدي الكوفي شيما ثم الأرميني شيما وانا أبو تتشيني زر ابن حبي شاء لك تكيم وتمن ين تابع لمن تابع أي تسكي رأي وانا مزان الله أما مسامو سنك مزان الله با محضرمونا مسامو سنك مزان الله بزانك دقال بروا يسو سنائين يدقى صحابي إنسو كعب أبي بن كعب إنسو علي بن أبي طالب إنسو عبد الله دم مسعود kuma babban malami da makaranci Qur'ani ya daga cikin malamai na Hafs na Asim malamin Hafs wato shi ka san Hafs yana riwaya daga da Hafs da Shu'ba Abubakar ibn Ayyash suna riwaya daga Asim ibn Abi Najd al-Kufi su kuma shi Asim ibn Abi Najd al-Kufi yana riwaya daga Abdurrahman as-Sulami shi kuma Abdurrahman as-Sulami daga malamai manyan sahabbai Uthman Ubay ibn Ka'ab Ali ibn Abi Talib Abdullahi dan Mas'ud to daga cikin goma malaman sa akwai Zubair bin Hubaysh shi ma shi ma yana cikin malaman sa a Qur'ani to daga Zubair bin Hubaysh babban malami ne wannan isnadin sa isnadi ne sahihi kamar yadda muka faɗa sai dai wannan ƙarin wa ma minna illa babu wani a cikin mufaci wato fati ana iya samu darsuwan darsuwan wannan a cikin sa darsuwan tanfi to shi Imam Shu'ba da ya tashi ruwaitowa sai bai ruwaito da wannan karin ba wato wa ma minna illa Sufyan ibn Sa'id At-Thawri daga cikin manyan manyan malaman malaman magabata shine ya ruwaito daga Salama daga Isa ibn Asim Al-Asri daga Zir ibn Hubaysh amma Imam Ali ibn Al-Ja'ad a cikin musnad dinsa da kuma hanyar sa kuma Al-Hakim ya ruwaito da kuma Al-Mizzi suka ruwaito shi ma ta hanyar Ali ibn Al-Ja'ad a cikin Tahdhibul Kamal sai ya rubuto daga Salama ibn Kuhail daga Isa ibn Asim daga Zir ibn Hubaysh daga manzo Allah manzo Allah yace at-tiyaratu shirkun min ash-shirki wato at-tiyara canfiya daga cikin shirka walakin Allah yudhibuhu bitawakkul sai dai Allah yana tafi da shi da tawakkali wannan shine amma bai ce ba min na illa ba kaga ashe malam da zai ce wada'ala akhirahu min qawli ibn Mas'ud hadisin wannan wa yake hadisin Imam yake kashi kato magana Imam Tirmidhi kamata ya ce ya san Imam Tirmidhi ya san yin fadin sa ba ma minna illa ba karshen maganar ba amma walakin Allah yuhibbu bi tawakkul ai shine abinda malam ruwayar shi kuma take fada ita ba sadaka ruwayar ta tabbata ta fuskar isnadi amma abinda malam ke magana shine Imam Tirmidhi yana ganin wannan ba ma minna illa ba magana manzo Allah bace magana Abdullahi dan Mas'ud wannan shine Imam Shu'ba ya saba masu jiya da tauri a wannan hadisin to tauri ko babban malami ne Imam Shu'ba shi kashi idan tauri ya aka ce ya saka mishi sai ya ce da maktabi ai ka gama da ni kuma wato ma'ana shi ba zai iya gogayyar Imam Tauri ba saboda girman Imam Tauri da ke gani sai da kan malamai ba sa cewa Imam Tauri annabi shi ya kuskure sai dai suna cewa wannan Salama ibn Kuhail haka da yake rawaito wannan hadisi din saboda haka ba wai ruwaya ce wacce ake magana akan ta ba wasu daga cikin malamai sun rawaito da wannan ruwayan a matsayinta ruwaya madaukakiya zuwa ga manzala suna ganin magana ce da Abdullahi dan Mas'ud ba minna illa suna ganin kamar ratsi aka yi kawai da Abdullahi dan Mas'ud yace manzala yace at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun to sai Abdullahi dan Mas'ud yace ba minna illa sai kuma ƙara kawo a gaba ce walakin da sai manzala yace walakin Allah yuhibbu bitawakkul ana iya samun wannan wani lokaci mutum na kawo hadisi sai ya dan tsaya wani magana sai kuma ya ƙarasa magana hadisin
to amma sai aka gashi kuma sai dalibai sun dauko su a matsayin hadisin manzo Allah wasu dalibai sun ce saboda riwayar shuba din nan shuba da ya tashi sai bai ce wa mamina illa ba kuma ya ji ne daga shi ma Salama din to taqila Salama yana ruwaito wannan a matsayin magana Abdullahi dan Mas'ud ne shi kuma a tauri ya dauko yake ruwaitowa shi ba a matsayin magana manzo Allah an fahimci wannan shine abin da su wasu daga cikin malamai suke fada Imam Tirmidhi yake cewa la na'rifu illa min hadith Salama wa rawa shu'batu hadha al-hadith shu'ba ruwaito wannan hadisi ايضا عن سلمة ابنك عن سلمة وسمعت محمد يقول يتي ناجي مالمنا محمد يعني محمد ابن اسماعيل البخاري يتي ناجي مالمنا تيوا كان سليمان ابن حرب مالمنا جي بخاري بخاري شيما سليمان ابن حرب ينا دم ابو ايوب البصري ثم المكي ينا تيوا يقول وما منا الا هذا اند من قول ابن مسعود يا وجينا وانا مغانا كوي مغانا شير عبد الله بن مسعود ما مغانا شير مزعل الله ابو ريس يكا وانا مغانا شيري mazala ai an tabbata cewa baya yin canfi to ya zai ce ma minna illa kuma a cikin babu wani a cikin face wato face yana iya abu ana iya samu a zuciyarsa wani canfi ya shiga cikin zuciyarsa wanda kuma canfin da karku mata ta ce a tsayar da shirku haka ubangiji kaga kaman anan sai ya zama muna jawazawa mazala ya zama yayi wani abu na shirka kenan sai dai kawai tawakkali daga baya zai tunkuɗe mishi wani abu to wannan kuma kaga ya ci karo da isma na annabta sisa malamin suke cewa to wannan magana magana shi da Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud da ma shi ba masu bane ana yin samun sahabi sai samu da so wani abu amma tawakkali zai tun kudi shi shine Sulaiman ibn Harb Abu Ayyub al-Basri yake cewa wannan shi a wajensa wa ma minna illa hadha indi min qawli ibn Mas'ud kuma al-Bukhari yabiye masa Imam Tirmidhi shi ma yabiye masa shine kaje malamin yana yana mai mutana cewa wa ja'ala akhirakum min qawli ibn Mas'ud wasu daga cikin malamai kuma suna ganin a wannan fa magana ce ta manzo Allah ba a tunkuɗa magana kawai riwaya ba ba ta da dalili ba Imam Ibn al-Qattan al-Fasi a cikin tafsir bayan al-Wahab wal Ihab da wasu da Albani suna ganin wannan ba wata hujja da za a tunkuɗa wannan hadisi a ce ba magana manzo Allah bane face kawai zamani da zace-zace da kuma wata shashi fadi kuma ba a tunkuɗa hadisi da kawai shashi fadi ba tare da ana da hujja ba saboda haka suka ce wannan hadisi ya tabbata saboda haka ajeje a ga mai ma'anar sa kawai a ga mai ma'anar sa a janibin manzo Allah amma dai wannan hadisi da fuskar isnadi ya tabbata kuma manzo Allah ya ce wa ma binna illa ko dai manzo Allah ya faɗa shi da tawalu ne ne yana yin tawalu ko wani abu ne kama da wannan amma dai aje a duba kuma gaskiyar magana a ce wannan hadisi ya tabbata daga maganar manzo Allah wannan shi ya bi daidai maganar su Sulaiman ibn Harb al-Basri da maganar su Bukhari da maganar su At-Tirmidhi wanda zato ne kawai ita kuma al-ahadith sahiha la turadu bi takhmin wa dhunun ba a tunku da hadisi ingantacce kawai da kada dan kawai kariya dan tsikar jikinka a sai in ya tabbata farkon al'amari tukuna to sai ka je ka ga me ma'anar sa amma wai dan kariya tsikar jikinka to sai dai ka je ka duba sauran wasu hanyoyin hadisi ka gani akwai inda aka samu matsala sai ka ce yawa to dama na je ana hadisin bai yi min ba to kaga yanzu ya tabbata cewa akwai matsala kenan amma kawai dan mujarradin shu'uba ya rawaito daga Salama ibn Kuhayd daga wannan Isa ibn Asim al-Asadi daga wannan daga Zir ibn Hubaysh daga Abdullahi dan Mas'ud shi baya kawo ma minna illa shi kuma wato Sufyan al-Thawri yana kawo ma minna illa din wannan ba zai sa a ce wa za a karba hadisin haka ba saboda duk wanda suka rawaito a mutattu ne wa za a ce yayi kuskure ba wani wanda za a ce yayi kuskure da zato saboda haka magana ne na cewa ya inganta gaskiya ya inganta kuma abin da zai kara nuna maka ya inganta shine ya da shawahid daga maganar manzo Allah shi kansa ai mun karanta hadisi da tsira yanzu nan marasil na Imam Abu Dauda wanda wato mursal na Abdurrahman ibn Sabit al-Jumahi mazala yake cewa laysa min abdin babu wani bawa mazala ai bawa ne shi ba laysa min abdin illa satadkhulu qalbahu min tiyara bace za a samu wato a cikin zuciyarsa a samu wani dan canfi wato qabiliya yuwan a samu canfi a zuciyarsa in ba da ba dan ba tawakkali ba tawakkali samu sa kuma shine cin kudi shi idan kudi shi kaga ashe akwai imtina'u li wujudin kenan imtana an wato an rasa ba a sami iftuqida at-tiyara iftuqida at-tiyara li wujudi at-tawakkul arrasa wannan canfi ne saboda tawakkali wato inda babu tawakkali kamar yanzu kace ne inda babu takawa to da kowa masa jizina amma samun takawa bana bayan inda cewa zaka je kai zinan ba samun su takawan shi ya je wajen ku yasa mutum ba zai je zina ba ba zai je cirba ba kamar yanzu samun tawakkali shi ya sanya kuma mutum ba zai je canfi ba shine manzo Allah yake magana kawai anan ba yana magana cewa saboda wannan ya inganta kuma muka ce ya inganta daga maganan Ali bin al-Husayn zain al-Abidin ibn Husayn ibn Abi Talib da haka mazala yace wa ma min abdi laysa min abdi illa satadqulu qalbahu min al-tiyara saboda haka ma'ana dai anan mazala nan yana bada labari ne yace ma min na illa yana bada labarin cewa kowanne dan adam ubangiji ya halice shi a cikin zuciyarsa akwai kabiliya akwai yiwuwar cewa zai iya samun tawakkali in ba dan bai zai iya samun tabi in ba dan tawakkalin ba amma tawakkalin shi zama wato katangar karfi tsakanin shi da canfi din duk wanda tawakkalin sa ya girma to kaga zai zama yana da wato katangar karfi kenan amma da maka banda na fada ba abin yabo bane mutum ya ce wai shi wani sabon Allah da ba zai iya zuwa ba yanzu kaga kawai mutum ya ce shi zai iya zuwa kawai ya kashe shugaban kasa na kuma gashi da escort din sa sai ce ai na hakura ne kaga ba za a yi bin shi saboda wannan ba ai na ai in kaje akwai mindogi da dakar tsaro amma a ga ka gashi da ku biko kwana aka ce me yasa ba kai shi ba bisani sai ce a saboda tsoron Allah to kaga yanzu ka zaba abin yabo amma kaga ga askarawan sa a gefen sa kace a kai a wannan abu zaka iya ba kamar da mutum ya zo zai sata kawai sai ya zo sai ga akan shokin yace ai shikenan ina neman lada kaga wannan ba za a bashi lada ba saboda ba ya bari saboda Allah ne ba to shi ma haka yayin da mutum ya zama ya zama wato me zaki ya riki zaki wato saban Allah saboda ba zai iya ba to wannan babu yabo amma zaka iya din saboda haka anan annabawa a fahimci yareyin yanda wato isman su take isman su ba wai dan sarrafa ba su iya bane a saboda ubangiji yayi su da takawa ne da tawakkali da tauhidi to wannan shi kitin kudi musu abin amma kabiliya na cewa kowace dan adam yakan ji a zuciyarsa sha'awa yakan ji cewa yayi sakan Allah har yaje yayi in babu tsoron Allah to wannan kowa mara da shi to amma in akwai tawakkalin akwai takawa akwai tauhidi to wannan shi ke zama ya tukuda wannan ko shi abin da manzo ke magana cewa a cikin zuciya ana iya samun mutum yaji wato ihsasi yaji wani abu na in ba dan akwai tawakkalin ba amma samu tawakkali sai zama ya kore babu shi baki da kaga wannan ba dan ya zuwa ina tsiga ciki ta tashi ba tsiga ciki ba ta tashi ba eh wannan ai da yawa manzo Allah na cewa in ba dan walaula an tabbata ka da karkita tarkalu ilaihim shay'an qalila inda ji ubangiji in ba dan mun tabbatar da kai ba saboda ka da kai ba ka biye musu kaga wannan ba ana magana manzo Allah zai biye musu ba ana magana cewa abin da yake rike manzon Allah shine wannan ni'imar da ubangiji ya masa eh kamar yadda yanzu shi ma ake magana abin da ya rike mishi zuciyarsa daga tsiyaransa shine dogaransa da ubangiji kamar yadda abin da ya rike mishi ibadarsa da yake yi shine imaninsa da takawansa to wannan shine abin da ake magana kawai amma ba ana magana cewa wai za a iya samun wadanda suwan wani canfi zuwa ga manzon Allah ba ai ba zai yi a samu haka ba saboda misalin tawakkali ta riga ta mame zuciyarsa dan haka ina mashigi babu mashigi to mu ma a cikin mu ne duk wanda tawakkali ya riga ya ba mai zuciyarsa to da kuma wato tauhidi ya shiga zuciyarsa to za ka ga ba za a samu shirka ba wannan shine ba dan hadisin amma ba wai mutum kuda hadisi kawai haka dan kiri da muzuru saboda kawai ya sha kan ba in ba ka baka gudu nan babun sai abu banna da yawa su shigo ciki wani ce kawai shi ya sha mushi kai bai ji da hadisi ba to kuma ba la turadu ahadithun nabi sallallahu alaihi wasallam bi mujarradi at-tahminati wa dhunub ba yin wannan Allah ta'ala ya tilke mu to sai hadisi na gaba ina jin lokaci sarashi amma la yace rawahu abu da tirmidhi wa sahahu wa ja'ala akhirahu min qawli ibn mas'ud yace wa li ahmad kuma imamu ahmad ya ruwaito min hadithi ibn amr daga hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as mazala yake cewa maradatu tiyara duk wanda tambi canza akalansa an hadathi daga bukatansa ya zo zai je kasuwa sai ga wani kuturu sai ce a bazan je kasuwa yau ba kaga ta canza akalansa ya zo ya auri matarsa yana aure sai samu wato tawayan arziki yace sai ya sallame ta kaga wannan ya canza mishi akalansa yayin daga bukatarsa sai ce faqada asharaka to ya shirka saboda yanzu yana ganin cewa ya gama ubangiji da shi wannan wanda yake ganin cewa shi ka mu sharri ubangiji duk abin da ka ga ya same ka da hukuncin sa ne da ganin damansa ko sharri ko alheri da kaddarawansa ne to yayin da kace wane ya kawo maka sharri kaga kutun da ka za ka samu alheri a kasuwanka ba yanzu ka ce kutun shi ma yana da abin da zai iya baka kenan na alheri ko sharri to kaga wannan kuma gwami da ubangiji ne sharka aka ubangiji tsarara wannan hadisi malam ya rawaito shi daga malam ya ce Imam Ahmad ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito shi ta hanyar Abdullah ibn Zaid al-Muqri daga Ibn Lahiya daga Abu Hubayra Abdullah ibn Hubayra al-Misri daga Abdullah ibn Yazid ibn Abi Abdurrahman al-Hubuli al-Ma'afili daga Abdullah ibn Amr ibn al-As yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana da kuka ji cewa inna wannan hadisi ne maratu tira an hajati faqala ashraka wannan hadisi akwai rauni ta fuskar isnadin sa akwai rauni ma'anar dai ma'ana ce mai kyau ko daga jima kaga baka bukatar ayi wani babban sharhi ma'ana ce mai kyau wanda yake rawato wannan hadisi shine Ibn Lahiya Abdullah ibn Lahiya wata ila dai mu dai tunda dai ana dan bi Abdullah ibn Lahiya akwai yan sabani da yawa wajen malaman hadisi akan shi babban malami ne malami na hadisi dan kasan Masar tsaran su Imam Malik ne kusan lokaci daya suka rayu kuma suka rasu kusan lokaci daya to amma shi akwai malamai suke da sabani gami da shi za a inganta hadisin sa ne baki daya koko za a inganta hadisin sa ne in wani ya bara masa baya koko a hadisin zama mai rauni ne baki daya wannan malamai suka samu sabani gami da wannan amma dai duka sun yi ijma'i cewa shi babban malami ne wasu daga cikin malamai suke inganta hadisin sa baki daya wasu kuma suke cewa ya samu ikhtilat ya samu suku kucin hada ne daga baya takardun sun riga sun kone a wasu lokuta da aka sai zo yana bada hadisan shi ba yanda yake ba sannan kuma dama dai kuma banda wannan kabiyan kuma an ce an taba samu ya fado akan jakin sa to dai fado haka sai dan turbude wannan aka ce an taba kansa ya dan taba wato yanayin haddarsa ba wai ya zama hukuci ba amma ya taba yanayin haddarsa kamar yanda shi Imam Uthman ibn Salih as-Sahmi yake hikaitowa wasu daga cikin malamai kuma kamar su al-Allama Ahmad Shaikh suka taba kan cewa wai sun bi hadisan sa sun ga hadisan sa duka masu kyau ne to wannan magana su ce amma shi wasu malamai kuma suke cewa dama ta mutumin shi na da rauni to amma kuma sai wannan ikhtilat ya zai kara masa rauni kan rauni an fahimta dama sai ya tsara raunin sa amma kuma mutumin kirki ne kuma amintacce ne Imam Malik ana cewa idan yace a cikin mawaqqa hadathani thiqa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi yana magana Abdullah ibn Lahiya saboda wanda saboda sun yadda da shi su At-Tawri suna a tsari na cewa Ibn Lahiya yana shike da manyan littafin muna da kanana wato shi ya da shikashikan hadisai mun kuma muna jarasta kaga wannan yana nuna cewa sun amince da shi to amma wato hadisi shi din abinda yake sahihi a maganar sa wato shi Abdullah ibn Lahiya yana da rauni dama asalin sa to amma dai samu wannan larura kuma sai ya kara masa rauni akan rauni saboda haka wasu daga cikin malamai suna cewa ruwayan Abadila Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Zir al-Muqri idan suka rawaito hadisi daga shi to hadisin shi yafi kyau in ka kwatanta da wanda suka rawaito baya ya samu wannan larura to kuma ana in kullura Abdullah ibn Zir al-Muqri shi rawaito wannan hadisin saboda haka wasu daga cikin malamai suke ganin hadisi ne wanda yake tabbatacce za a iya tabbatar da shi sun hasana shi hadisi ne wanda yake mai kyau kuma Abdullah ibn Yazid al-Muqri ya samu tabi'a daga Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Wahab ya daga cikin wanda yafi kowa ga iya wato tantance hadisin Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Lahiya da haka ya samu mutaba'a kamar yadda yake cikin Amalul Laili wal Laila Amalul Yawmi wal Laila na Ibn Sinni saboda haka wasu ya ganin hadisin ya inganta to amma dai as-sahih hadisi ne dai hasanin bi shawahidi ya da wasu hanyoyi da suke karfafa sa amma ta kundarin isnadin Abdullah ibn Lahiya gaskiya ko da dai Abadila suna ruwaya daga wajensa to wannan yana nuna saukin al'amarin na rauni ne ba yana nuna dangurako yana kore raunin baki daya ba wannan hadisi ne hasan bi shawahidi hadisi ne yana da wato kyakkyawa ta matan ya tabbata zuwa ga manzon Allah wannan fadin san maradatu tira faqad ashraka ai kaga yana mushi abin da ke mushi shaida shine wannan mursal na Urwa ibn Amir cewa la taruddu musliman wancan hadisin la taruddu musliman ai tana mushi shaida cewa duk wanda wato canfi baya canza akalan musulmi to wannan shine dai abin da manzo Allah ya kara maimaitawa adam maradatu tira faqad ashraka sannan kuma cewa da faqad ashraka hadisi Abdullahi dan Mas'ud makanta yanzu nan a tira to shirkun shi ma yana mushi shaida dan haka hadisi ne wanda yake mai kyau hasanin bi shawahidihi sai dai wannan fadin sa wannan jumlan kawai Allahumma la khaira illa khairuka ku ko ba shi wani hadisi wannan akwai ƙari ina jin mun karanta ba qalu fa ma kafaratu zalika me kafaran wannan sai ce allahumma la khaira illa khairuka babu wani alkhairi sai alkhairin ka duk wani alkhairi mallakan ka ne ganin daban ka ne umarnin ka ne wala tsaira illa tsairuka babu wani abin da za a ganshi da shi umci to sai abin da ka kaddara wannan shine abin da wato aka ce anan wannan hadisi shine kafaran wannan wato duk wanda ji akwai canti a zuciyarsa wannan dan wannan karin kafaran wannan karin wannan jimlolin kusa zaka yi cewa kabar ibn lahiya yayi tafarruji da shi to wannan bangaren wasu malamai zasu yi cewa yana da dan rauni to amma shi ma idan ka lura yana da wasu hanyoyi da su karfafe shi shi ma wannan abin da ya fada nan da yace Allahumma la khaira illa khairuka abin da yake magana shine wato ubangiji alkhairi dai na hannunsa kuma alkhairi duka mallakan sa ne kaga wannan yayi daidai fadin sa la khaira illa khairuka kuma yayi daidai shi ba afwan yayi daidai da Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yudhibu sayyiati illa anta wannan yayi daidai da shi sannan kuma fadin sa la khaira illa khairuka shi kuma shi ma wannan cewa kake yi wato babu wani abin da za a gani na sharri sai da izinin ubangiji kuma duk wani abin da ake shanfawa na tsuntsaye to wani su ma mallakin ubangiji ne abin da ubangiji ya ga dama zai faru na alkhairi ko sharri ya hukunta zai fushi zai faru to wannan la khaira illa khairuka shi ma yana daidai da fadin sa wala yadhibu sayyiati illa anta kaga wannan kusan ma'anar su daya wala yadhibu sayyiati illa anta ko kuma wala yadfa'u sayyiati illa anta sadaka shi ma wannan ma'anan zaka iya cewa ya tabbata ta fuskan shawahid din sa zaka wannan hadisi ko da ta fuskan isnad da sayyid da rauni amma kuma wannan lalle magana Allah ya faɗi magana makwatan kwacin wannan maradatu tsiyara duk wani wato canfi ya sanza mushi akala faqad asharaka lillahi ya shirka wannan ya tabbata kwarai da gaske saboda mutun yana gwama ubangiji ne da shi wanda yake canfawa din yayin da kace wani shi ne sanadiyan samun sharrin ka to yanzu kaman kana cewa shi ma yana da ƙarfi kenan ne yazo da wani hukunci sabanin wato abinda ubangiji ya ga dama shi kuma ba wanda isa yi ubangiji karfa a hukunci a mulkin sa duk abin da kaga ya faru to ubangiji ya ga dama ya faru ne duk abin da kaga ya same ka alkhairi ko sharri shi sa ma daga cikin wato imani da muke shiga imani shine mai imani da kaddara sharri ko alkhairi har sharrin da ubangiji shi ya halitta saboda haka ubangiji shi ya ga dama wannan abin ya faru kuma da izinin sa da kuma kaddarawar sa sai malam kana cewa walahu kuma har yanzu daga a cikin musannad Imam Abu Ahmad min hadith al-Fadl ibn Abbas daga hadithin Fadl ibn Abbas cewa inna maqdiratu ma ambaka aw raddaka canfi kadai shine abinda ka gina yinka ko kinyinka akan sa abinda saboda shi kai aikin yasa ka cika mutu tafiya ko kuma saboda shi kace ba za ka yi ba ka zo za ka fita ka ga abin yayi dama kace to sai ka kara gudu kace akwai alheri kaga yanzu wannan ya kara maka gudu kenan ayi canfi ka zo kaga yayi hagu kace a bari in dawo ba gida kaga wannan ya baina maka ya canza maka akala kenan mazala ce wannan shine canfi eh wannan isnadin sai hadisin washi mu gaskiya mai rauni ne wannan hadisin mal jamal ya kawo mai rauni ne kuma kaga anan akwai an gajarce shi kanshi wato canfin da cewa shine abin da yasa ka koyi hana ka amma kar kuma ta ayyuka daga cikin tambun shine har mutum ya riga cewa wani fushi zai iya kawo shi alheri ko wani sharrin da fa da yazo saboda wani ne amma kudin da aka bare bai saka wai haraka ba amma dai a zuciyarka ka kudurta cewa wannan sharrin ya daga wurin wani yazo amma kuma kaga ya ce Allahumma ko kuma ya ce inna maqdiratu ma anzaka aw raddaka isnad hadisi ne wanda yake akwai rawi sosai a cikin isnadin na farko saboda shi ibn lahiya a cikin isnadin wannan malamin yana da rauni a sahih maganar malamai yana da rauni sannan kuma akwai Abdullahi ibn Ulatha akwai wani rawi da ake kiran shi ibn Ulatha shi ma yana da rauni mutum ne wanda yake da rauni majhul ne ba a san shi ba sannan kuma da shi da malamin sa Maslama ibn Abdullahi al-Juhani shi ma ba a san shi ba kaga akwai majhul an majhul akwai wanda yake ba a san shi ba ya rawo wani daga wanda ba a san shi ba sannan kuma Maslama ibn Abdullahi al-Juhani shi ma kuma bai riski Fadl ibn al-Abbas ba tsakanin su akwai tazara da yawa Fadl ibn al-Abbas bai riske shi ba kaga akwai inqidai kuma akwai rauni kuma a cikin isnadin akwai majhul an majhul kuma akwai kuma Abdullahi ibn al-Lahiya da aka hadisi ne wanda yake yana da rauni sannan kuma wannan zahirin hadisin kaga kamar yana iyakance a canfi kawai akan abin da yasa ka koyi hana ka mu kuma abin da muka sani canfi yana iya samu a cikin zuciya mutum ya riga cewa kawai ai wane wannan sharrin kawai daga wane ne amma dai duk da haka dai ba zai sashi ba zai hana shi ba duk da hadisin yana da kissa da sanin kissan hadisin zai sa ka ka fahimci ba wannan shine ma'anar ba asali abin da ya faru a cikin musannad Imam Muhammad cewa aka yi bari in karanta mana kawai ma hadisin baki daya yace kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman na fito ni da matsala in ji shi Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas shine wato dan uwa ga Abdullahi dan Abbas, yake shi na fito ni da matsala wata rana. Fa baraha dhabiyun, sai wani wato wata barewa sai ta zo sai ta yi gefen dama da gefen hagu, shine fa baraha. Amma ce akwai albari, akwai as-salih da sauransu a can farkon katin mu. Fa baraha dhabiyun famala fi shiqqatihi famala fahtadantuhu, sai shi wata wannan barewa sai ta yi bangaren hagu wato tana neman ta kauce masu matsala kenan. Shi kuma sai ya dan yi wato sai ya cinka, sai ya cinka cewa ga inda za ta yi, ba mai muka yabu dama, sai ya cinka cewa lalle hagu za ta yi, sai ya sufa ya yi hagu ko sai ya dan idan ke ta. To sai cewa maza Allah, fa qultu ya rasulullah tatayyartu, ita aina canfa da yace wa hagu za ta yi, shi haka yake fasal canfa a lokacin. Sai maza Allah ce inna maqiyatu ma anzaka aw raddaka, ita wannan abin da kai ba so shi canfi ba, canfi shine abinda saboda shi kai aike ko saboda shi ka tuye akalanka. To kaga anan abinda shi fa yake kira canfi ba wai yana magana cewa canfi ya wannan abin ne ba, yana cewa manzo Allah ne gesin da yayi shashi, wato yana yin tsammani da yayi ya cinka hadidi cewa yayi hagu kawai sai Allah yasa ya samu wannan. Sai manzo Allah ke ga mishi wannan ba shi canfi ba, canfi shine ya zama kan wannan gina samu alheri ko samu koi ko samu sharri. To wannan shine wato mazala ce inda maqiyatu ma an baka aurar daka, amma ba wai mazala yana magana cewa ba za a iya samun canfi a cikin zuciyar mutum ba, dan za a iya samun canfi a cikin zuciyar mutum amma shashi fadi ko tsammani, kawai kai tsammanin cewa aka ce wani baya nan, sai ka ce bari in je ta wani kaza ko zan ganshi, wannan ba canfi kai ba, wannan at-takhmin sunansa, at-takhmin wannan kai gesin ne, kai cinka cinka ne kawai kai kan cika cinka yi. To wannan kan cika cinka baya cikin abin da ake kira da canfi, shine maza Allah idan yake faɗa mishi cewa inna matsiratu ma an baka aurar daka, amma ba wai dan hadisin yana magana cewa canfi ya tsaya dai akan wannan abu wannan abin kadai ba, kuma ma dai hadisin kamar yadda muka faɗa akwai inqidai, akwai kuma wato majhul an majhul, hadisi ne mai rauni. Ina ganin lokaci yayi ko, to ina ganin sai wani sati insha Allah sai mu shiga cikin fihi masai. A takaice dai wannan shine ya tike mu zuwa gaba dan afiyara canfi. Canfi ko dai mutum ya zama ya canfa wani abu, yana yin cewa ba zan iya samun alheri bisa hanyar wani, ko kuma wani shi ne sanadiyar shi ta samu sharri, to wannan kaga shine canfi karar da maza Allah ya hana a cikin hadisi. Mai kokari kware da gaske, mai yaki da zuciyarmu, duk canfi ana iya samu mutum ya ji a cikin zuciyarsa canfi ya dan shiga ciki, ya riga cewa waya aka yi ne anya kaza ko akwai sa'a, wannan da ana iya samu ya kamata mu faɗa da zuciyarmu. Kafaran wannan abin shine la haula wala quwwata illa billah, mutum a aikace ya riga mai da lambar zuwa ga Ubangiji, yana dogaro da Ubangiji, sannan kuma a zuciya ya dinga kudurta cewa ko mina hannun Ubangiji ne, sannan duk lambar sa yana komawa da shi zuwa ga wurin Ubangiji. Ba wai mutum ya je kwallo, matasa an sun je kwallo in suka sai wani wata yar jesi, an yi so ɗaya so biyu so uku an cije su, to wannan jesin babu sa'a, ba za mu karasa wannan jesin ba, wannan ba canfi ne, wannan baya cikin abin da mazala ya izini. Jesi ba ta kawo sa'an cin kwallo, ba ta kawo rashin sa'an cin kwallo, abin da ke kawo cin kwallo shi ne kwazon ku kawai, in ku halla wanda fi ku iya kwazo shi kenan. Amma wato lamarin duk wani abin da ka samu to yana hannun Ubangiji, tawakkali kuma shine kafara ga afiyara. Abu da baka da dai Allah ya ba mu lada, abu da baka kuskura Allah ta'ala ya yafe mana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bata ba ta bismillah ta wannan hadisi ne cewa duk wanda la'asar ta kubuce masa to ya lalata aikin sa, haka aka faɗa. Wallahi malamai suke tantama suke ta wato ƙara wa junansu sani, me wannan ke magana anan, ya bata aikin sa na ranan ne ko ko ya bata aikin sa da yi duk a baya can baki daya? To kusa sallar la'asar ya tsaya daga cikin sallah mai girman sha'ani kwarai da gaske. Banda wannan hadisin kuma akwai hadisin cewa duk wanda la'asar ta kubuce masa kamar ya tsiyace daga iyalansa baki daya da kuma iya dukiyarsa baki daya saboda girman sha'ani sallar la'asar. To wannan shine maza Allah ke cewa duk wanda ya zama ya ta kubuce to ya lalata aikin sa. malamai kuma suke sabani wasu na wasu sun zaha ba suka ce a yana nuna cewa duk aiki da ya abaya to ya rushe eh wasu ke ce a ana magana dai ya lalata wasu aikace aikace sun ranan wasu kuma suna cewa ahbata amalahu wannan dai akwai tawili da malamai suke yi masa iri iri to wannan shine hadisin dai amma ba yana maganan abinda zai nuna maka cewa inda mutum ba da gangane in ya halatta yaji cewa shi ya halatta ya balla asar din wannan kaga kai tsaye dama ya yi ta aikin sa ai wannan rida yayi mai ya halatta cewa shi ba zai yi sallah ba ko kuma da gangan ya bar sallar ta wuce to wannan kaga hadisin wa'idi zai iya hawa kansa saboda in yau mutum ya bar sallar da gangan ta wuce wasu daga cikin malamai suna ganin wannan kada ya bata maka sa lokaci in ma yayi to ba fa an sa za a yi ba saboda yanzu ya zo da girman kai ubangiji kuma daga cikin wato ka'idar sa shi wato girman sha'ani nasa ne idan bawa ya zo masa da girman kai to baya afsan aiki shi ana aghna shuraka ya ani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu saboda wannan shine kusan ma'anar hadisin wannan shine abinda ake magana in za ku tuna ai akwai hadisin da kici a sahihaini makaranta a baya lokacin da mazala kici shagaluna an salati al-wusta salati al-asr mazala yake musu mugunya addu'a cewa Allah ya musu azaba saboda su shigar da shi daga salat al-asr salat al-asr salla ce mai girman gaske kuma kin yin salat al-asr a lokaci to wannan zunubin ta ya tara kin yin salat sallolin a lokaci su kuma saboda girman sha'anin wannan lokaci na wa alaikum salam da na ah wannan bai zama ba ah to ai misali yanzu a cikin yara zaka ga akwai wanda zaka ga shi da ka aike shi saboda ubangiji ya sa min manya mutu tara to ya fike cefali sai ka lazumce shi kake kira ka shi kake aika za a bar sa kake lazumce shi saboda ka bi tsammanin alheri wajen shi saboda wani in ka aike shi saboda yana da sabga ya tafi to kaga wannan ba tambi ne ba saboda Allah ta'ala ya halice mu muna karkata zuwa ga inda muka fi samun alheri shi kuma wanda muka aike shi yana matsatsayi kamar man gyada to zaka gani ba mu san ba aike shi saboda ana samun wasu abubuwa da bayan da ake so ba zaka ga wannan ka bashi ajiyar kuɗi ya an fi samun nasara wannan na bashi ka ɗantaba to kaga idan nace a kai na baka farka za zai faru wannan ba canfi dai ba ba canfi baya cikin canfi wannan insha Allah wa alaikum salam to akan kallon na haka 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 idan ana saran in ana saran za a tsaya kafirana ta fadi to wannan dama tunda mutum matafiyi ne yana da dama ya jinkirta sallan daga baya ya hada sallar shi ai biyar ba matsala bane ya samu ai sai ake kira sa al-buhurani wannan in yana tsammani idan baya tsammani kuma ana ganin cewa idan aka tsaya akwai kalubale ta fuskar lafiya ko kuma dukiya ko wani abu irin wannan su yi sallar su a cikin motar shi koda baya kallon al-qibla rijala auraku bana zai yi haka zai yi shi koda ko shine direban ya ta halartowa a zuciyarsa koda yana cikin sallar kuwa zai wani zai wucewa ya ce kai ka wuce to ya cika wata sallar sa iya iyawansa na haka haka ya yi kama da wuta? Wallahu alam wannan sai na ok amma dai wutan ne kamar laita?
wace shokin ne wace naji na gane shi eh wanda kamar azgiya haka ake dan bibige shi eh to ina ganin wannan kamar ba zai zama da matsala ba saboda na asali ba shine asalin mutan ba wannan wani abu ne dai kona shi da yake yi amma dai ba za a kira shi huta wannan alai hala abanni zan sake duduba magajin maganar da malamai suka yi sai mu zo insha Allah amma dai a majalisin ran asabar inda wannan magana ce ta bigihu majalisin ran asabar insha Allah za mu amsa wannan fatawa mu ji abin da malamai ke suka faɗa to Allah da shi lokaci na'am ta masha Allah banji ba eh abinda ake magana shi ma zai yi ballata ake sai yayin da in ba sallar asar bane tunda dai sallar sallah ce to amma sallar asar tana da wani ƙarin niza ce eh kaga yanzu misali wani ya jinkirta isa ka jinkirta sallah ai kaga da jinkirta sallah akwai matsala to amma sallar asar girman shi anta ya dan raguwa saboda yanayin yanda ake son a yi ta a lokaci wannan shi yasa kawai wannan kawai abinda sai aka maka wannan saboda ka ƙara kulawa da ita cewa ita tana da wani wato wani nauyi doriya akan sarrafin sallolin eh wannan shine kawai amma ba wai dan cewa su ma aka bari ba za a iya samun lalacewar aiki ba tabbas za a iya samun lalacewar aiki saboda zunubi ne zunubi kuma da ba shi kira ta aiki kware da gaske to insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi